Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara da Noma da Dalol da kuma Niyar Murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Muna kuma sake yi wa al'umma musulmi barka da shiga wannan wata na Ramadan. Bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Sai kuma nasihar Ramadan, za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka fi saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya cewa kada mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana a gaban majalisa ya bada bahasi, lamarin da ya saba wa matsayar shugaban a baya, cewa ya bar wannan shawara ga Attorney General. Yayin da tankiya ke kara tsanani a siyasar Amurka, inda 'yan Democrat a majalisar wakilai suke kokarin kawo Mueller a gaban kwamitin shari'a na majalisa, Trump ya faɗa a wani sakon Twitter cewa babu wata abin da ya rage wa 'yan Democrat. Ya kuma kara da cewa shin suna so su sake duba ne, saboda suna jin haushi cewa ba a gano wani haɗin baki ba. 'Yan Democrat suna neman ƙarin bayani ne akan rahoton da Mueller ya fitar akan binciken Rasha. Shugaban kwamitin shari'a a majalisar dattawa Lindsey Graham ya ce ba shi da niyyar gayyatar Mueller ya bada bahasi akan rahotonsa. Wata kotun soja Algeria ta ce ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaba Abdulaziz Bouteflika da wasu manyan jami'an soji guda biyu da suka taba jagorantar sashen leke asirin kasar a baya akan cin amanar kasa, kuma ta riga ta daure su a gidan yari. Wata sadarwa a jiya Lahadi daga kotun da ke Blida a kudancin birnin Algiers na cewa mashigar da kara shi ne ba da sunan alkalin da zai gudanar da bincike akan shari'ar. A shekaran jiya Asabar ne aka tsare Said Bouteflika da Muhammad Maiden da aka fi saninsa da Taufik da kuma Athman Tatrag da suka jagoranci ma'aikatar leken asirin kasar ya zuwa ƙarshen watan da ya gabata. Waɗannan mutane uku kusoshi ne a zamanin mulkin Bouteflika, wanda ya yi murabus a ranar 2 ga watan Afrilu daga shugabancin ƙasar. Wani hoton bidiyo da talabijin ƙasar ya nuna an ga mutanen guda uku suna hawa matatakalan ginin kotun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hatsarin jirgin sama a kasar Rasha ya kashe akalla mutane 40, hatsarin da ya hada da wani jirgin daukan fasinja samfurin Sukhoi Superjet 100 wanda ya kama wuta a lokacin da yake sauka a wani filin saukan jiragen sama na birnin Moscow a jiya Lahadi. A cewar kafafen yada labaran Rasha, wani kamfanin sufurin jiragen sama a Rasha Aeroflot ke da jirgin, kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikatan jirgin guda 5 ne lokacin da ya hatsarin. Wasu matasa guda 2 da ɗaya a cikin ma'aikatan jirgin suna cikin waɗanda suka mutu, inji kwamitin binciken Rasha. Jirgin ya bar filin saukan jiragen saman Moscow da karfe 6 na yamma agogon kasar zuwa birnin Murmansk da ke arewacin kasar. Bayan wani lokaci kalilan da tashin jirgin ne, matukan jirgin suka sanar cewa an samu tangardan na'ura, don haka akwai bukatar saukar gaggawa. A kokarin saukar ne injin jirgin ya kama da wuta, yayin da jirgin ya sauka, a cewar kafafen yada labaran. Kwamitin binciken Rashen ya ce ya bude wani bincike ko akwai wani aikata ba daidai ba a wannan hatsarin, ko da yake zuwa yanzu ba a gano musababin hatsarin ba. Da ƙarshe kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Lahadi cewa shugaban Venezuela Nicolas Maduro zai yi mulki na ɗan lokaci ne kaɗai, duk da cewar shugaban 'yan adawan Juan Guaido ya gaza hamɓarar da gwamnatinsa a makon da ya gabata. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya faɗa a wani shirin labarai ABC na This Week cewa Maduro ba zai ji daɗin tsaron mukaminsa ba.
ya ce zamanin mulkin Maduro a matsayin shugaban Venezuela na zuwa ƙarshe, amma dai ba a ƙayyade masa lokaci ba. Guaido da ya ayyana kansa shugaban wucin gadi a Venezuela ya shugabanci dubban 'yan kasar zuwa titunan babban birnin kasar Caracas tsawon kwanaki uku domin kalubalantar gwamnatin Maduro ta 'yan gurguzu, amma manyan kwamandojin sojin kasar ba su baiwa kiran Guaido haɗin kai ba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Madalla, yayin da ake shirin wani taron matasa da nufin karawa sabbin jinin siyasa da suka sami nasara zabukan da suka gabata a Najeriya kwarin gwiwa, takwarorin su a kasashen ketare da ke sa ido suna neman ganin matasan 'yan siyasan sun ba mara dakunya. A cikin hiranmu da Sunday Bitu, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira Zumunta, ya bayyana cewa
a matsayin na matashi ina ganin abin da ya kamata, abinda muke bukatan gani a wurin matasan da aka zaba, muna fatar ba za su je su ba mu kunya ba, kamar inda muka ga wa'ensu wa'inda su samu sun shiga sun samu wa'annan irin matsayin ba su yi abin kirki ko kuma abin a zo a gani ba.
Ainihi ku a matsayinku na matasa, menene burin ku?
Alal misali, kwanakin baya na kalla wata video a YouTube wanda ake maganan Najeriya a shekarun baya tun ma kafin mu samu yancin kai. Damuwa inda wa'anda suke kula da Najeriya a lokacin sun bayyana sun ce damuwa in shi da kanshi irin shi ake da ake fuskanta a Najeriya har yanzu.
Kamar su me da me?
Da rashin aiki, da rashin bin doka, da rashin karatu, da rashin ilimi, da gane kai da mutane, da haɗin kai gaba ɗaya babu. Duk abubuwa ne wa'anda ake an yi fama da su shekara da shekaru tun kafin mu samu yancin kai. Abinda muke bukata daga wurin wa'annan sababbin ɗan majalisan yanzu, alal misali, shi su je ba hankali wajen abinda za su samu bane su saka a gaba. Abinda za su saka a gaba shi ne abinda jama'a suke kuka suke nema. Da Najeriya gaba ɗaya daga arewa har kudu, kowa da kowa na wahala, kowa na kuka.
To ana bayyana cewa ba a majalisar tarayya kaɗai ba, a matsayin ƙasa baki ɗaya an samu matasa da suka tsaya takarar nan, kuma da dama sun samu shiga a matakai daban-daban. To kuma babu shakka akwai wani matashin da na yi hira da shi a lokacin da aka je babban zaɓe ɗin nan. Na nemi sanin menene ainihi yake so ya ga an cimma, waɗanne buƙatoci ne zai gabatar idan ya je na mutanen da zai ke wakilta, sai ya ce shi ai wannan gwamnatin ta yi ma mutanen shi komi.
Ai shanin mulki yanzu a Najeriya yanzu shine kamata ana duba yaya za a yi a samu cin gaba nan. Alal misali, a duba maganan kundin tsarin mulkin ƙasa bai isa ba, akwai abubuwa, akwai ire-iren maganganu waɗanda ba su gama cika ba. Su waɗannan abubuwan ne ya kamata waɗanda suka shiga majalisa su je su ba da hankali su saka a kai. So idan wani har ma yana maganan cewa gashi ne ya samu ya shiga majalisa ko na jiha ko na ƙasa, amma yana ganin komai da yake bukata, ai shi ba ma shirin, ba ma bukatan irin wa'annan a majalisa. Domin wa'anda sun san zafin kansu, sun san abin da ke tafiya a ƙasa, suna kallon yau, suna kallon gobe, su ne muke bukata a gidan majalisa, wa'anda za su je su sa a yi tsarin mulki wanda zai taimaki jama'a, kuma ya sa nan daga ba mu ga cewa Najeriya ta samu cin gaba.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Zama dolo, ba mu da komai, mu da iyaye sai dai kallo. kallo ayayen su kun sun gamu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die mamai do mu do mamai anju jin do mu do anju jin
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masarare assalamu alaikum a yau shirin zai leka shiyar Niger da Kwara da kuma Kogine ta hukumar custom domin jin abubuwan da ke faruwa tsakanin jami'an hukumar da yan kasuwa madalla kan iyakar shige da fice ta baban na wanda ake yi wa lakabi da baban na boda da ta hada Najeriya da jamhuriyar Benin a wani bangare yayin da ta wani gefe kuma ta sada Najeriya da jamhuriyar Niger a kazalika wannan iyaka ta baban na boda ta yi makwabtaka da jihar Kebbi kamar yadda wani sashe nata ke makwabtaka da jihar Niger duka a tarayyar Najeriya wannan boda dai yana da matukar muhimmanci la'akari da cewa a can baya galibin kayayyakin da akan shiga da su cikin Najeriya daga ketare da kamfan tsama wasu sassan shiyar arewa maso yamma da kuma shiyar arewa ta tsakiya suna ratsuwa ne ta kan wannan iyaka ta babanna sai dai matakin hukumomin Najeriya na rufe hada-hadar cinikayya ta kan iyakokin ƙasa na mayar da hannun agogo baya ga ci gaban yan kasuwa da kuma kasuwanci a wannan yanki to amma kafin mu kai ga jin abinda yan kasuwa masu hada-hadar cinikayya a wannan yanki ke faɗi za mu fara ne da hukumar custom wadda ke cewa ta tara makudan kudade da kuma kama kayayyakin yan kasuwa na miliyoyin naira a shiyar cikin watanni ukun farko na bana kamar yadda controller hukumar a shiyar Niger Kogi da Kwara Yusuf Abba Kasim ke fadi a zantawar su da wakilin sashin Hausa Mustafa Nasir Batsari
ita dai wannan hukuma aikin ta kenan dakile fasa korin kayayyakin da aka hana shigo da su ko aka hana fitarwa daga Najeriya da tara ma gwamnati kudaden shiga akan kayayyakin da aka shigo da su kasan Najeriya daga kasashen waje tana bakin kokarin ta wajen wayannan ayyuka da aka kafa ta domin su ta fuskar dakile fasa kori muna bakin kokarin mu wurin sintiri akan iyakokin mu hadda ma dai cikin gida domin kakkame kayayyakin fasakori wanda yake kuma shine dama ɗaya daga cikin muhimmin ayyukan mu cikin irin waɗannan ayyuka da muke na dakile wannan abu muna kakkame shinkafa ta kasar waje domin gwamnatin tarayya ta hana shigo da shinkafar kasar waje sannan kuma muna kokarin tara ma gwamnatin tarayya kudaden shiga a bisa kayayyakin da aka shigo da su ta kan iyakoki wanda an yarda a shigo da su duk kayan da ba a yarda a shigo da shi ba ba za mu a karbi kudin akan shi ba kwacewa za a yi amma wanda aka yarda a shigo da shi za a karbi kudin harajin shigo da kayan a wannan shiya ta mu ta jihar Niger Kwara Kogi to cikin wata kudin da suka shige a cikin ita wannan hijira ta 2019 mun yi kame-kamen da ya shafi buhunan shinkafa kasar waje wanda muna zargin an shigo da su ta barayin hanyoyi ne akalla cikin wannan dan takaitaccen lokacin mun kama buhun da ya kai buhu 500 da jarkokin mai na girki wanda ya kai 200 cikin yan wannan tsakanin
mun san Niger tana da iyaka da jamhuriyar Benin ta bangaren wawa baban na me kuke fuskanta wannan boda kuna da kalubale sosai a wurin
to babban kalubalen shine da dazuzzukan da suke wayannan wurare da kuma rashin kyawun hanyoyi domin shi dama dan fasu kore yana son daji yana kuma son hanya mara kyau wanda za a sha wahalan shiga shi ba za ta bashi wahala ba ya shiga saboda ya san hanyoyinsa to mu kuma muna fuskantar kalubale saboda dazuzzuka ne masu wahalan shiga sannan kuma hanyoyin shiga lungunan suna da wahala saboda rashin wadataccen motoci masu karfi na sintiri wanda za a rika sintirin wayannan wurare da su
akwai bukatar ƙara daukan wani mataki a wannan yanki
kenan matakan da muke ƙara dauka shine da tura ma'aikatan mu don yin sintirin kuma yan motocin da muke da su wanda shi shugaban mu makwanakin baya ya karo mana guda 3 na sintiri wanda yake kuma duk mun sa su a wannan hanya wajen sintirin ita wannan lunguna don dakile wannan mummunan sana'a ta fasa kauri.
To ina labarin batun harajin da kuka tara ma gwamnati musamman a wannan lokaci?
To a cikin wata uku na farko wanda za a iya cewa shine kashi daya na farkon shekara, wato kwata na farko na cikin ita wannan shekara ta 2019, mun tara ma gwamnatin tarayya naira miliyan 814 da wasu abubuwa.
Kontrolan hukumar kwastam mai kula da shiyar kwara da kogi da kuma Naija kenan Yusuf Kasim, yayin da hukumar kwastam ke helar samun nasarar kama kayan fasakori a yankin kan iyakar baban na boda, su kuwa 'yan kasuwa masu hada-hadar cinikayya a shiyar kira suke yi ga gwamnatin Najeriya da ta dawo da tsarin biyan dutin kayayyaki a kowace boda domin sauƙaƙa musu wahalhalun da suke fama da su a yanzu. Alhaji Sani Raga da Kwantagora shine shugaban 'yan kasuwa masu siyo motoci a shiyar, kuma ya yi wa Mustapha Nasir Batsari ƙarin bayani.
Roƙon da muke yi ga tun daga shugaba Buhari a taimaka mu da kaman yanda ake dawowa da duty a kowane state. Idan ka shigo daga boda ka aje motarka ka zo ka biya dokar ƙasa ka koma ka ɗauko abinka ka shigo. Eh to in aka yi haka to alhamdulillah.
Yanzu ba a yin haka nan da ake yi ne koko?
Ba a yin haka nan yanzu babu. Duty sai Lagos. In ba kaya sun sauka Lagos ba su da duty. Kuma a gaskiyar magana wannan fasa kwabri da ka gani mu kanmu da ke yin shi mun san bai da kyau. Mine ne bai da kyau? Saboda muna saba dokar ƙasa. To amma su ma daga cikin ma'aikatan akwai baragurbi.
Wato jami'an custom.
Eh kwarai da gaske. Wanda suke ba da liki ayi kaza ayi kaza. To kuma in an bi kaza aka samu kuskure to kaga shi wannan wanda ya bi hanya an ci amanar shi. To wannan shine nake so ina kira ga gwamnatin ƙasar mu ta Najeriya. Mu da muke hido kayan nan ba mu da bakin cikin biyan dokar ƙasa. Amma a taimaka mu a dawo mu da kaman yanda anan jihar Kwara ana duty. Jihar Sokoto ana duty. To bodojin nan dama da Niger da Kwara da Kebbi tanan muke shigowa da kayan. To in aka ce ana duty wurin nan to duk wanda aka kama ba kai ci.
Shi wannan duty kamar kudin harajin custom din kenan.
Harajin ƙasa kenan. Wata ya danganta da irin kayanka. Akwai wanda zaka biya 400, akwai 300, har ma akwai ta 150. Ya danganta da irin darajar kayanka. To in aka ce ana wannan dutin to duk wanda aka kama bai yi wannan dutin ba to ni ko ma Allah yake yi ban mushi. Eh saboda ai dokar ƙasa ka'ida ne ka bi ta ka zauna lafiya. Eh amma gaskiyar magana su jami'an tsaron nan su ma inda za a yi challenge daga can sama yanda za a same mu da laifi su ma za a same su da laifi.
Wato akwai masu bata tsari.
Kwarai da gaske. Don in ba da to mi ya kawo an ce ka a shigo ake shigowa? Mi ya kawo an ce ka a shigo kuma ake shigowa? Kuma sai an zo tsakiyar Najeriya a kama mutum? Akwai wanda suke ma motocinsu lamba sun saya shekara ɗaya shekara biyu amma sai a tare su a hanya ai challenge ɗinsu. To ni kuma na ga duk abin da ya baro boda ya shigo cikin ƙasa to ai ya zama ɗan ƙasa.
Kamar shinkafa da masu ya ga buhu ɗaya biyu ana kama.
Eh to dokar shinkafa ba ta da sauki. Ba ta da sauki kuma gaskiya.
Kuma kun san da haka?
Mun san da haka.
Amma me yasa ake kama wasu masu motocinku da shinkafa?
Eh to gaskiya shinkafan nan da kake gana ana kama dokar shinkafa mai ƙarfi ce. Kuma gaskiyar magana mutanen nan an ja kunnan ji an ja kunnan su ba su burin fasa ƙaurin nan. Wanda yake za ka ga karamar mota sai a sanyo buhu 20 wata 30 to sai su ce sai su bi jami'an tsaron nan da cewa su yi musu wani abu dan a basu su wuce da kaya. To wasu sukan ansa wasu kuma ba su ansa. To in ka dace da inda aka ansa ka kai inda ba a ansa sunan ka sore.
To muke nan mutanen kuma ya kamata a ce akwai wani gargadi da kai musu a game da shinkafan nan.
To ni ka san bangaren mota nake. Amma duk abinda aka ce na dokar ƙasa duk guda ne. Ni ina kira ga masu ainihin sumogal na shinkafa don Allah don annabi. Tunda shugabanmu ya ce ga abin da ake so a yi a ƙasar nan kuma ba don komai ba don cin gaban ƙasar nan. To ina kira ga masu irin wannan aikin su kiyaye doka. Su kiyaye doka kuma idan suka bi doka insha Allahu Rabbi abu mawuyaci ne ka ji an ce an kama kayan wani. dan ita kiyaye doka dole ne, in kuma ba haka ba ai asara. To ina roƙon dukkan wani mai shigo da mota da gonjo da shinkafa a cikin kasan nan da takalma tourist, to dan Allah dan Annabi ga kowace boda zaka hito ka tsaya ka tabbatar da cewa duk abin da aka kawo ma da sharuɗin da aka kawo ma ka cika su, tunda akwai masu kewayewa inda jami'an tsaro suke su kinnan su shigo inda babu jami'an tsaro, babu hanya, duk kayan masu lakanta don su shigo na aka kawo su shigo.
Wanda saiwa sai ya ji dadi, kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe shi ga hanya mai kyau.
Masu rare karshen shirin da rashin tai na yau kenan, sai kuma makon gobe. Yanzu a madadin Alhaji Sani Raga da Kwantagora da kuma controller hukumar Custom Yusuf Abba Kasim, kana da abokin aiki Mustapha Nasir Basari, Mahmud Ibrahim Kwani da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch. Jaridar kuma da Toronto, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai yana roƙo ga rundunar sojin saman Najeriya da taimaka wajen kawo ƙarshen sace mutane da ake yi akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Jaridar Punch da ya taruwato Malam Nasiru El-Rufai yana wannan roƙo ne a lokacin kaddamar da wani sansani na sojojin sama da aka yi a ƙaramar hukumar birnin Gwari. Gwamnan Kaduna ya buƙaci dakarun sojin sama da su taimaka wajen tabbatar da tsaro akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da karamar hukumar Kajuru. Rundunar sojin sama da ta kaddamar da wani sansanin sojin sama ne domin taimakawa wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da suka hana al'umma sakat a waɗannan yankuna. To sai dai a yanda gwamnan jihar Kaduna ke wannan kira a waje ɗaya, kuma jaridar The Point ta ruwaito cewa yanzu haka dai wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kashe bai gadin gidan tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafarawa tare kuma da 'yan awon gaba da wani matashi da ke gidan. Jaridar The Punch da ta ruwaito babban daraktan gidauniyar Tahiru Bafarawa Dr. Suleiman Shinkafi na cewa da ke karamar hukumar Isa daga doron kasa. A ƙarshen mako ne dai tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa da ya sha alwashin cewa zai amfani da gidauniyarsa wajen kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci da ke wakana a yankin arewacin Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito kakakin rundunar sojin saman Najeriya Kanar Sagir Musa na cewa rundunar sojin ta gano makarkashiyar da wasu bata gari ke yi na kawo cikas ga bikin rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar 29 ga wannan wata na Mayu. A cewar Kanar Sagir Musa, rundunar sojin ta gano shirin da wasu bata garin ke yi ne tare da haɗin gwiwar wasu 'yan kasashen ƙetare na tabbatar da rashin tsaro a kasar gabanin rantsar da sabon shugaban kasa a ranar 29 ga wannan wata da muke ciki. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar Detroit, cewa a yau ne dai al'umma musulman duniya suka fara azumin watan Ramadan. Sarwar da ta fito daga Sarkin Musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku dama ta umarci al'umma musulmi su fara duban watan na Ramadana tun daga daren jiya. Fara azumin watan na Ramadan a yau Litinin dai na nufin kenan yau take ɗaya ga watan Ramadan. Rahotanni daga sassa daban-daban na duniya kamar yadda jaridar Tarwaito yau ne da fara watan na azumin Ramadan a yau din nan. Sai kuma jaridar Independent, jaridar da Detroit, cewa yanzu haka babban wakilin Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Professor Tijjani Muhammad Bande ya gabatar da kansa na neman tsayawa takarar shugabancin zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 74. Jaridar ta ruwaito Professor Bande a matsayin wanda ke neman wannan mukami a zaben da za a gudanar a ranar 4 ga watan Yuni na wannan shekara. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sai magana Alhaji Hayatu mazaunin ba sai ta gaba da gaba. Yanzu kana nan sakwato. Dan jarida ina kira gare ku ku shigo cikin wall ku ga wahalar talakawa ruwan sha da suka da gwamnonin da namu aijiyanu mai macuta da mu da su sai dai Allah ya saka muna wallahi wahala ya kasar ne ko ta halin a'a cikin suna wahala ko da zigira ne ba Allah ya samu sauki assalamu alaikum
assalamu alaikum dare amurka da zalaji mani dan uwa mai Allah na garin Jega ina taya yan uwa na musulmi na duniya gabaki ɗaya Allah ya gwada muna dai ga watan Ramadan za mu dau azumi rana daren Lahadi waye gari da shi a Tanit Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki duniya gabaki ɗaya Allah ka haɗa kan duniya gabaki ɗaya Allah duk abin da ya kawo tashi hankali ko ta gaja ta gaja ya Allah ka yayi.
Yanzu kuma ga nasiha Ramadan.
Siraju Alhaji Sabo, ni ne mataimakin shugaban malamai na kungiyar jama'a ce za ta biya kafa da sunna da hannun sarawa. Jan hankali da nake son in yi ga ƴan uwa musulmi, wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu, addu'a da Jibrilu ya yi manzon Allah ya ce amin. Duk mutumin da Ramadana ya riske shi, bai yi aikin da Allah ya gafarta masa ba ya sa shi a aljanna, to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta. Jibril ya ce wa Annabi ce amin, ya ce amin. Kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa, ciki ake samun Lailatul Qadari, wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara 80 wanda ba shi ba. To a ce mutum ya yi saki a wannan wata, duk abin da ya kamata yana alhairi bai yi ba, to akwai damuwa. Don haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi mu jajirci, ga kwanukan sun riga sun tafi sun rage mana ƴan kaɗan, amma ba mu san ina da ce yake ba. Don haka a jajirce wurin salloli, a jajirce wurin karatun Al-Qur'ani, a jajirce wurin istighfari, hailala da sauran ayyuka na ibada, da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dace. Kullun Ramadana a matsayin darasi yake, a matsayin makaranta yake, don Ubangiji Subhanahu wataala sai da ya kawo mana abin kaman tsarin makaranta, don sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form, syllabus da za a karanta, da irin certificate da za a samu a cikin Ramadana. Don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dukkan waɗannan abubuwa da na ambata sun shiga. Ya ayyuhal ladina amanu, ya kowanne suka yi imani, application form na shiga makarantar Ramadana shine mai imani. Dan ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kowanne suka yi imani. To sai aka ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku. Menene azumi? Kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura, tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da niyyar bautan Allah.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani hatsarin jirgin sama ya kashe akalla mutane 40. Hatsarin ya ratsa akan wato jirgin daukar fasinja samfurin Sky Superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jirage na birnin Moscow a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa kada mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban majalisa ya bada bahasi, lamarin da ya saba wa masayar da shugaban yake kai a baya, wanda ya ce ya bar wannan shawara ga Attorney General na kasar ya yanke shawara akan haka. Wata karamin kotun soja a Algeria ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaban Abdulaziz Bouteflika da wasu manyan sojoji guda biyu da suka taba jagorantar sashen leken asirin kasar a baya akan cin amanar kasa, kuma ta riga ta daure su a gidan yari.
To masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hada ilimi garkuwar dan adam na Yusufu Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makiri da ya gabatar da labarai, da kuma Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.